أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma, shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma @yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To ayo dai, muna Lahadi ne 20 ga watan Juma'a akhir na shekara ta 1443 majira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 23 ga watan Janairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci, muna tare da shehin malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akamakallah, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يوم ما سو كلم ودسور رم وأون اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث يتبتى أشكين سنن ابن ماجه مستدرك الإمام الحاكم حديث الربعي بن حراش wanda yaji daga Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yadrusu al-islam kama yadrusu washi al-thawb hatta la yabqa minhu la siyam wa la salat wa la nusuk wa la sadaqa wa la yusra ala kitabillahi fi layla hatta la yabqa minhu fi al-ard aya. Hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa musulunci zai wato disa shi kamar yadda zanen jikin taguwa ko zanen jikin tufafi yake disa shewa ya bace. To haka nan musulunci zai rika disa shewa, zai rika ja da baya, zai rika buya kamar yadda wannan zane na jikin taguwa zai rika yi. حتى لا يبقى منه لا صيام ولا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة هر أو أي غري بابو أزمي بابو سلا بابو حجي بابو صدقة واتو بابو زكاة ولا يسرى على كتاب الله كما ذا أو أي غري چكين دلي أن دوكي لتافن الله أن تفيد دشي حتى لا يبقى منه في الأرض آية ayya zanto a bayan kasa babu ko aya daya ta alqur'ani. Wa yabqa tawa'ifu minan nas al'ajuzu wash-shaykhul kabir yaquluna adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalima la ilaha illa Allah fa nahnu naquluha. Awai gari a bayan kasa wasu mutane da za su yi saura tsoho da tsohuwa da mutum tsoho da tsohuwa wanda suka manyanta za su rika cewa mun riski iyayenmu akan wannan kalmar, wato mun riski iyayenmu na farko suna kan wannan kalmar wato la ilaha illallah, saboda haka mu ba sai muke fadar ta, amma ba su san komai na sallah, azumi, zakka, haji, duk ba su sani ba. Sai Zufar Silat ibn Zufar, wanda daga cikin tabi'ai, sai yake tambayar Hudhayfa ibn al-Yaman da yake faɗi wannan hadisi a gabansa, yake cewa idan ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna la salatun wala siyam wala nusukun wala hajj wala sadaqa. Yace to me kalmar la ilaha illallah za ta musu, wani amfani za ta musu? In ya zanto ba su san sallah ba, ba su san azumi ba, ba su san zakka ba, ba su san hajji ba, to wani amfani kuma la ilaha illallah za ta musu? Sai Hudhayfa ibn al-Yaman ya kawar da kai bai bashi ansa ba. Sai ya sake maimaitawa sau daya, Hudhayfa ibn al-Yaman bai bashi ansa ba, ya sake tambaya ta uku, sannan Hudhayfa ibn al-Yaman ya ce tunjihim minan nar, za ta kubutar da su daga wuta, tunjihim minan nar, za ta kubutar da su daga wuta, tunjihim minan nar, za ta kubutar da su daga wuta har sau uku. wannan hadisi ne sahihi tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wasallam. Tirmidhi ruwaito shi, ya inganta shi al-Hakim ya inganta shi. Hadisin kamar yadda muka gani, annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar abinda zai wakana a ƙarshen alkiyama, wato ƙarƙashin ranakun duniya, ƙarshen kwanakin duniya. Allah subhanahu wataala zai tabbatar da faruwar wannan abu, shine yadrusul islam, musulunci zai bace ya zamana ya tafi, kamar yadda zanen da ake yi wa taguwa, akwai zane da za a yi wa taguwa in ta tsufa sai kaga tun ana ganin kwalliyar da take jiki, sai kaga zo an ba a ganin kwalliyar, sai dai a ganta haka nan yallanta ba tare da kwalliyar da ke ciki ba, saboda jimawa, saboda dadewa. To haka musulunci shi ba, a hankali zai rika ja da baya, rika ja da baya, ilimin sanin sa da masanan sa za su rika raguwa har awayi gari babu shi. Annabi ya ce har awayi gari ba wanda ya san sallah ko azumi ko zakka ko haji, ba wanda ya san me ake sallah, ya ake sadaka, wato ya ake sallah, ya ake azumi, ya ake haji, ya ake zakka. Musulmi duk sai su tuga musulmi da abu su fahimci wannan ba. Wala yusra ala kitabillahi fi layla, kuma za a dauke littafin Allah, alqur'ani da muke karantawa, muke fassara ayoyinsa, za a wayi gari cikin dare daya, kowa ya tashi ya ji ba ya ga babu alqur'anin a gidansa, Allah ya dauke shi. Shine ma'anar minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, cewa maganar Allah ne daga wajensa ta faru kuma gurin za ta koma. Idan Allah ya saukar da shi, haka zai dauki kayansa. Saboda haka kanka wayi gari, ka aje qur'ani a gidanka, sai ka wayi gari ka neme shi ka rasa. Wala yabqa minhu fil ardi aya, babu aya ko daya wanda baya da haddace wata aya da zai wayi gari ya mamanta ta, babu ita. Sai a wayi gari ba wasu a duniya za su ga tsoho tukub ko tsohuwa tukub, suna cewa mu dai mun tashi iyayenmu suna cewa la ilaha illallah, mu ba muka tashi muna fada, amma ba su sani ya za su yi azumi ba, ya za su yi sallah, ya za su yi zakka, ya za su yi haji, duk ba su sani ba. Su dai sun tashi iyayen suna fada la ilaha illallah, su ba kuma suna fada. To shikenan, sai wani daga cikin almajiran Huzaifa ibn al-Yaman, ana kiran shi da shi Sila ibn Zufar, sai tambaye Huzaifa, to me ya amfani la ilaha illallah din su, kalmar la ilaha illallah da su faɗa mai amfaninta in ya zanto ba su sanya ake sallah ba, ya ake azumi, ya ake zakka, ya ake haji, duk ba su sani ba, duk kawai dirkanesu suke ma ba su sani ya ake ba. Shi ne da ya faɗi wannan magana, sai Huzaifa ya shiru ya kyale shi, bai ansa masa ba, ya sake maimaita bai ansa masa ba, ya sake maimaita karo na uku, sai ya ce da shi tunjihim minan nar thalathan, sai ai za ta tsirar da su daga wuta. Hadisin wannan yana nuna cewa yau da gobe, yadda ake ganin ilimin addinin musulunci, yau da gobe tafiya na yin tafiya, to raguwa fa yake, ba karuwa yake ba, raguwa yake. Ka duba duk yadda manyan malamai suke ta tafiya, masu tasowa kuma ba sa dora kadamin su akan harkar ilimin addinin. Yadda duniya ta cika da batun komawa a koyi ilimin nasara, a koyi ilimin zamani, a koyi ilimin cigaba, a koyi ilimin sana'a, ba a yin wannan kururuwar akan ilimin addini. Wanda zai sa kansa a cikin harkar ilimin addini wani ne wanda duniyar ba ita ce farko a gabansa ba, yana tunanin ya zai ilimantar da al'umma, ya zai koyar da al'umma, ya zai cece al'umma. Wannan shine wanda farkon hadafinsa. Amma wanda zai zanto duniyar ce farko a gabansa, to wannan baya layinsa bane. To kuma masu dai neman duniyar su suka fi yawa. Saboda haka hatta gwamnatoci ba taimakawa ilimin addini ake yi ba, sai dai a taimaka ilimin zamantakewa na dan adam a rayuwarsa ta duniya. Kamar yadda ce ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Allah ce sun san zahirin rayuwar duniya, wato ilimi na zahirin rayuwar duniya, amma maganar lahira wannan ba ta ita suke ba. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadisi yana cikin sahih Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduri al-ulama walakinahu yaqbiduhu biqabdi al-ulama. Allah baya fizge ilimi daga zukatan mutane, wato ya rika dauki ilimi daga zukatan masu ilimin, a'a ya qabidhu bi qabd al ulama. Allah yana dauki ilimin ne da ta hanyar dauki rayukan malamai. Hatta idza lam yabqa alimun, har sai awai gari babu wani malami da ya saura. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, to mutane kuma sai su mai da jahilai sune shugabannin su, za su dauke su a matsayin shugabanni na addini amma kuma jahilai ne fituk, su sa su kuma rigar malinta, su sa rigar addini. Fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adallu, daga nan su shiga fatawa ba da ilimi ba, yau su bada wannan fatawa, abu kaza halal ne, abu kaza halal ne, abu kaza haram ne, abu kaza halal ne, amma bi ghairi ilmin, ba fada ilimi ba, ba wai karatu ko karantar da su akai suka koya ba, ba su san komai ba, haka kawai rana tsaka zai zama mai fatawa, sai su bace su kuma su batar. To wannan shine abin da zai faru har akai lokacin da kuma za a dauki littafin Allah ma daga tsakanin mutane gaba ɗaya, ma yanzu babu ko aya ɗaya, wala yabqa minhu aya. To zara aka ce babu ilimi, babu alqur'ani, samuwar alqur'ani a cikin al'umma rahama ce, ba karamar rahama ba, ce hudan wa rahmatan lil mu'minin, shiriya ne, rahama ce ga mu'mini. To da zarar aka ce babu wannan alqur'anin a tsakanin su, to kuma za su shiga dirkaniya ne, har kullun idan aka ce maka akwai alqur'ani ana karantar da mutane, za su ji fadar Allah, Allah yana cewa ya halatta kaza, ya haramta kaza, ya haramta kaza, ya umari da kaza, ya hana kaza. To ilimin da ake bukata dan adam ya samu na sanin Allah zai ci gaba da wanzuwa, amma da zarar aka ce babu alqur'ani, to shikenan babu kuma abin da ya saura. Duk zaka ta aka dauki alqur'ani, to sunna ma min babu aula, da alqur'anin babu shi kaga ba magana sunna ma gaba daya, ba a magana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisan annabi ga kula kullun masanan hadisan annabin kala karanci suke yi, wanda suka sanya ya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke ya akai musu hidima, ya ake sanin ingantacce da wanda ba ingantacce, kullun karanci suke yi. Saboda shine ma abin da zai fara tafiya kafin ma a zo magana alqur'ani. Shi alqur'ani Allah ya tsare kundin, kundin gashi nan an tsare shi, shi wannan zai dau lokaci, amma shi ma za a wayi gari babu ko aya daya a cikin mutane. To daga nan kuma jahilci zai samu filin da zai yi ta sukuwa, babu mai dakatar da shi, zai shiga cikin zukata har mutum ya tsufa, bace ko namiji a cikin jahilci baki fituk, ba abin da ya sani, bai san wani abu sallah ba, bai san wani abu zakka ba, bai san wani azumi ba, koda yana sallar, yana azumin, yana zakkar, amma yadda kawai yake yin su ne da ka ba tare da ilimi ba, ba tare da ya sani ba, yana dai fadan la ilaha illallah, kuma ita ma gadar ta yayi, samu yayi, iyayensa na fada, shi ma kuma yake fada. To wannan ta sa shi Sila ibn Zufar yake tunanin to tauhidin da ya saura a zuciyarsu na kadaita Allah, na fadan la ilaha illallah, me amfanin sa in ya zanto babu sallah, babu azumi, babu zakka. Wannan zai kara fito da maganar da muka yi na cewa dukkan wani abin da zaka yi na ibada yana ginuwa ne akan tauhidi, kuma tauhidi shine kalar kwantsira wanda idan mutum ya zo da shi ga Allah subhanahu wataala, to koda ya samu kansa cikin matsala ta zai shiga wuta, to ba shiga wuta zai yi ta diddindin ba, ba shiga zai yi ta dawwama ba, zai shiga ne cikin wani lokaci kuma a fito da shi, a tsirar da shi daga wannan wuta. To shine Zaifat ibn Liban yace wannan la ilaha illallah din za su rike, za ta tsirar da su daga wuta. Wannan za ta tsirar da su daga wuta ba wai yana nufin cewa shikenan ba za a kama su da laifin da suka yi ba. Nusus na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa masu fadan la ilaha illallah za su shiga wuta, za a samu masu shiga wuta. Bambancin su da wanda baya fadan la ilaha illallah shine wanda bai yadda da la ilaha illallah ba, shi in ya shiga wuta ya shiga ne har abada. Ana cewa ma hum bi kharijin minan nar, ba shi ba fita har abada. Sabanin wanda yake fadan la ilaha illallah, shi wutar da za a sa shi wuta ce wanda za ta maza a hora shi bisa laifinsa, a wanke shi sannan a fitar da shi. bayan an yi masa azaba da horo gwargwadon laifin da ya yi a duniya. To sama ka ƙarshe dai zai shiga wuta, shine ma'anar man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda duk ƙarshen al'amarin sa zai zanto ƙarshen magana sa a duniya la ilaha zai shiga aljanna. Ma'ana ma'aluhu ila aljanna, ƙarshen dai inda zai tike, ƙarshen inda zai tike shine aljanna, ko da ya za ya yi zagaye ya yada zango a wuta, to amma dai ƙarshen mazauninsa shine gidan aljanna. Ashe kaga gyara tauhidi da tsantsanta tauhidi shine yafi komai muhimmancin a rayuwar mutum. Dukkan wani abin da kaji an ce zai yi karo da tauhidi, kadaita Allah subhanahu wataala, to yi kokari a matsayinka na musulmi, komin lalacewar ɗabi'unka da halayenka, da yi kokari wajen tauhidi kakkai wasa, yi kokari ya kubuta. In ya kubuta to zaka iya samun gafarar Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah baya gafarta wanda zai zo masa da shirka, amma yana gafarta abinda yana gafartawa wanda bai kai shirka ba ga wanda yaso. Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, Allah ya ce lalle wanda yake shirka da Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah ya haramta masa aljanna. Wato duk wanda yazo da tangarda a cikin tauhidin sa, yazo wa Allah da shirka, yana hada Allah da wani cikin wani al'amari, to Allah ya ce ya haramta masa aljanna, ya haramta masa aljanna, ma'ana ba shi ba shiga aljanna, ba shi ba shiga aljanna. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat, za bude musu kofofin sama ba, ba za su shiga aljanna ba sai idan raqumi zai wuce ta kofar allura, ya mintai da za a yi raqumi ya wuce ta kofar allura. Ana nuna maka in akwai yadda raqumi zai wuce ta kofar allura to za su shiga aljanna. To kaga kamar a ce da kai ne kawai ba za su shiga aljanna ba, shine faqad harrama Allahu alayhi aljanna, a ce wa ma'wahu an-nar, kuma ko masa ƙarshen lamarin sa wuta. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, az-zalimai wanda suka hada Allah da wani ba su da wanda su taimake su, kaga anan an kore wani wanda zai cece su. Malahu min ansar, ba a cikin annabawa ba, ba a cikin mursalai ba, ba a cikin salihai ba, a cikin mala'iku ba, babu wani wanda zai taimake su ya cece su a gurin Allah. Saboda haka tauhidi wani abu ne wanda yake da girman gaske a sha'anin rayuwa. Ko meye mutum zai yi, to kada ya wasa da tauhidinsa, ya tsaya da zuciyarsa ga Allah subhanahu wataala ita kadai. In yana wasu laifuffuka ya tuba ya koma ga Allah, ya kokarin gyarawa, amma tauhidinsa kai ya yarda wani abu ya taba masa tauhidi dan neman wani abu na duniya, dan neman wata daukaka, ko dan neman dukiya, ko dan neman aure, ko dan neman samun matsayi gurin miji, ko dan neman abin da suke cewa mallakar miji, kada mutum ya yarda ayi wasa da tauhidinsa. Duk wani abin da za a neme shi gurin, a nema masa shi gurin wani ba Allah ba, a nuna masa akwai wanda zai iya yi masa abin da Allah bai yi masa ba, to babu shakka wannan in ya yarda da wani yana kan hadari, kuma rayuwarsa gaba ɗaya za ta lalace, gaba ɗaya za ta lalace. Fa ka annama kharra min as-sama'i fatakhtafu as-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, wanda zai shirka da Allah kamar mutumin da zai suntubo ne daga sama, kafin ya karaso ƙasa tsuntsaye manya-manya na farauta da suke cikin sama su yi galgala shi, wani ya fizgi kafa, wani ya fizgi wannan kafar, wani ya fizgi hannun, wani ya fizgi wannan hannun, wani ya cire kayan ciki, haka za su yi galgala shi kafin ya zo ƙasa. Ka gaya mun yadda zai same shi da rai, aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, ko kuma iska dauko shi ta jefa cikin wani wawa keken rami, ya suntumo daga sama ya wuce cikin rijiya, cikin wawa keken rami, shi ma babu tsammanin zai same shi da rai. To haka shirka take wa bawa, take wa mutum, idan har ya sa kanshi a ciki, to haka za ta yi galgala masa addini, ta yi galgala masa zuciya, ya zanto ba shi da nutsuwa ko kaɗan. Allah subhanahu wataala ya samu dace.
To amisu mamin malalai saka alkhairi, tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa menene hukuncin dan hidimar kasa wanda baya zama a wajen aiki sai dai idan lokacin clearance yayi ke je ya bada wani abu a bashi clearance din kuma gwamnati tana biyan sa wannan allowance din
to kaida shine duk wani abu da aka yi da kai ka zauna kai wannan abun dan ka cancanci abinda aka yi maka alkawari ya zanto da larura ne ka nemi izinin su wadanda abin yake a hannunsu shugabannin abin su kai maka izini to wannan ka samu sahalewa ta manyan abu amma ba haka ba to shine ka tsaya ka lizumci abinda kai alkawari kuma akai alkawari da kai na'am
to sai shigo ne ga jama'a shin ya lista yayi amfani da kudin da aka bashi ajiya amma kuma zai mai da shi kafin lokacin da za a karba
ka'ida mutumin ba ya daukan kudin wani da ba nashi ba ya bashi ajiya yayi amfani da shi ba tare da izinin sa ba in aka baka ajiya kana so kai amfani da dukiyar da aka baka ajiya ka nemi izinin wanda ya baka ajiya in ya baka izini ta zama rance ta tashi daga sunan ajiya duk wani abin da ya same ta to dole ka dawo da mutumin nan kudin sa matukar ba shi ya yafe maka ba sabanin ajiya ita ajiya hukuncin ta idan mutum ba sakaci yayi ba ba wasai da ajiyar ba tsautsayi ya samu ajiyar to ba a biya ba a maganar biya ka ba mutum ajiyar dukiyar ka yaje ya ajiye inda ya dace ya ajiye wannan dukiya sai aka yi gobara a gidan sai kudin ya kone to baka dawowa kace ai na baka ajiyar kaza sai ka biya ne ba a mutum biya ko barayi suka shiga suka yi masa sata aka saci wannan dukiyar ba a ci a biya sai idan an gano akwai wani sakacin sa shi yayi yadda dukiyar ta salwanta to wannan shine ake ce ya biya saboda wannan sakacin amma ita shi bashi wannan ba shi bashi ana mai yadda shi ne ne mutum ya karbi bashi to ana tunanin zai dawo da wannan abin da ya karba koda wani ya tare shi ya kwata ko wani kaddara ta samu abin ya samu matsala ya lalace dai zai biya wannan dukiya sai to saboda dukiyar ajiya ka nemi izinin mai ita ya baka izinin ka juya ta kai amfani da ita kuma bashi shi yasa Az-Zubair ibn al-Awwam daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama dan kasuwa ne babba lokacin da yake nan dan mutane suka kawo masa ajiya sai ya ce a'a ba zai karba ajiya ba zai karba a matsayin bashi ba zai karba a matsayin ajiya ba amma in sun yi da su bashi a bashi zai karba sai karbi dukiyar ta su a matsayin bashi sai shiga cikin harkar kasuwancin sa da sauran shi yasa da ya rasu ya bar basu suka da yawa akan sa wanda dan sa Abdullahi ya ta fafutukar yadda ya biya masa waɗannan basu suka da suke kansa saboda ka shi dukiyar ajiya in za ka yi amfani da ita sai ka nemi izini mai ita ya baka izini amma ba haka ba kai amfani da dukiyar sa ba tare da izinin sa ba to wannan shi ne ake kira tasarrufin fuzul anan malamai suka yi sabani to zaka ci riba ko baka ci ba wasu suka ce zaka bayar masa duk abin da ka samu na riba tashi ci wannan fatawar wasu daga cikin malamai ke wasu suka ce a'a tunda kai abin nan kai wahala babu laifi dan ka rike riba amma kai bai masa dukiyar sa wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a tunda dukiyar sa ce ka juya sannan wannan ribar ta samu to za ku je ku yi yarjejeniya da shi akan abin da ya kamata ya karba kai kuma ya ban maka wato sai ta koma kamar mudaraba kamar kun yi mudaraba wato kamar ka ya baka dukiya ka juya to anan kuma bisa yarjejeniya ne za a fitar da haƙƙin ka da nashi wannan ra'ayi na uku yana da kyau ƙwarai da gaske kuma ya fi fito da adalci ka dauki dukiyar mutum ka juya ba tare da sanin sa ba kuma ka samu riba ka rike wannan akwai cutarwa a ciki kuma a ce a kwace duka a bar masa kai da kai wahalar duk da ba da izinin sa kai ba shi ma wannan akwai dan damuwa amma in aka ce ku dawo ku zauna ku tantance a ce to za a baka wani abu kamar yadda ya faru a lokacin da ƴaƴan Annabi afwan ƴaƴan Sayyidina Umar Abdullahi da Ubaydillah aje sun je Basra wajen Abu Musa al-Ash'ari yana Basra lokacin sai ya ba su wasu kudade ne na haraji kudade ne da aka karba na haraji na gwamnati ne sai ya ba su sai ya ce za su kawo Madina za su kawo Sayyidina Umar to sai a ciki sai ya ce to amma ga wannan dirhami dubu ku sayi kaya daga nan idan kuka je Madina sai ku sayar da kayan ribar da kuka samu sai ku rike sauran kuma duban sai ku bayar sai ku hada ku ba sai da Umar kaga dai dukiyar da aka ba su su kawo sun kawo ta amma kuma sun yi sayayya da ita sun kuma ci riba to lokacin da suka zo sai da Umar suka kawo suka cire wani abu suka ce wannan fa suka ce ai kaji ya Musa al-Ash'ari ne yace ma iya kaza yace a'a ku kawo duka sai ya tattara duk ya kwace da ribar yace ai ba kudin ku bane kuma ba da izinin mu kuka yi ba to shine daga baya aka nuna sayyidina Umar cewa a maimakon a kwace duka a bar musu rabi a karbi rabi cikin ribar to sannan sai aka bar musu rabi aka karbi rabi to wannan yafi da a ce an kwace gaba ɗaya din amma maganar ya rike kudin shi kadai bayan ba da izini yayi ba wannan ba halatta
to sai wannan yake cewa yace akwai wani abu da manoma suke yi wato zuwa suna zuwa wajen malamai su karbi rubutu su yayyafa iri yayin da damuna ta tsaya idan kuma za su yi shuka yace sannan kuma su fara shuka kafin su fara shuka sukan yi hakan yace kamar sau uku sannan su bar ma'aikata su ci gaba da aiki shine ke tambayar menene matsayin hakan da suke shin hakan ya halatta saboda suna yin hakan ne domin wai hatsin ya haɓaka
wannan ba ya da wani asali a addini irin tatsuniyoyi ne da mutane kawai a dauka cewa in an yi kaza ko wasu su nuna mutane cewa in kai kaza zaka samu albarka wannan baya daga cikin koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya cikin aikin wasu magabata saboda haka wani abu ne wanda kila wasu ƴan damfaran malamai ne waɗanda suke zaune ba aiki ba sana'a suke son su samu wani abu daga hannun manoma wasu mutanen sai su ce maka ai mun yi kuma an ga alheri shi bangiji ba yadda ba ya jarraba mutum sai ya tsafi da asa haramun ne kuma a garin san da ya tsafin yayi ko yayi wani abin da ba daidai ba ko ya shirye wani abu na fo wannan kuma ya nasara wannan duk ba shi yake nuna cewa abin da ya daidai ba ne ubangiji yakan zarrabi bawansa yayin da ya saba masa sai ubangiji ya yi masa talala ya buda masa abin da yake zato kamar yadda ce falamma nasu ba zikiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay yayin da suka watsi da wa'azin da suke musu mu kuma sai muka ƙara buda musu makofofin komai sai zato ma suna samun alheri ko in ce suna samun abinda suke so na morewar rayuwa hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan sai sun yi ta farin ciki gashi sun samu abinda suke so sai ubangiji kwatsam ba zato ba tsammani sai ya kama su to ubangiji na iya wa bawansa wannan jarraba ce ibtila'i ne kai wani abinda ba daidai ba kuma kaga wani fatahi to sai ka zaci cewa ai wannan abinda kai daidai ne tunda gashi kai nasara to wannan baya zama hujja a ce wai abu an jarraba an ga yayi shikenan ya zama halal a'a jarraba abu yayin ayi nasara ba shi yake nuna halaccin sa ba a koyaushe in ya zanto halal ne da mun kuma aka jarraba yayi to wannan yana nuna ingancin sa amma abu ba halal bane ba ya da asali ba ya da tushe jarrabawar ka kaga kai nasara wanda zai iya zama talalace ubangiji yake maka amma ran da ubangiji ya kama mutum ba zai ji da dadi ba
to sakon Ali Abubakar Doran Baga shi kuma yake cewa mala suna da gidauniya ne da suke tara kuɗi domin su biya wa ɗalibai kuɗin karatunsu yace to wannan kuɗin yana da zakka idan ya kai nisabi
dukkan dukiyar da take ta jama'a ce ba ta mutum ɗaya ba ta al'umma ce da ake yi wa al'umma aiki da ita ba a fidda mata zakka dukiyar sadaka in aka tara ta komin yawanta a ce ta shigo hannu ba a gama raba ta ba har shekara ta zagayo to ba a fidda mata zakka kudaden gwamnati da yake hannun gwamnati na abin arzikin kasa da ake sayarwa a samu dukiya to wannan dukiyar ba a cewa ai mata zakka ba ai mata zakka saboda ka wannan abin da kuka tara dan ku yi wa al'umma aiki ina jin haka ne ko to wannan babu zakka a cikin sa
to masu kallon mu kuna tare da shirin Fatuwa Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma kuma muna tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita za mu dora cikin shirin nan gaba kadan daga can. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma, inda muke tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu, babban malami a tsangana na zanen shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa waɗanda suka shafi addini da kuma rayuwa. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shige muku duhu domin samun mafita. To mallam, tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa, idan mutum yayi wani aikin alkhairi ko yayi sadaqatul jariya da yake fatan Allah subhanahu wataala ya karba, sai kuma yayi tawassali da wannan aikin domin biyan wata bukata ta shi ta duniya ko lahira, shin zai ci gaba da samun ladan wannan aikin ko da ko ya samu biyan bukatar dalilin wannan tawassali da yayi?
Eh, ba abin da zai hana, dan kai aikin alkhairi kuma kai tawassuli da shi, ka nemi Ubangiji subhanahu wataala ya biya maka wata bukata a dalilin wannan aikin alkhairi, ba ya hana ka samu ladan kuma abinda kai mu'minai suna yin tawassuli da imanin su. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana fa lana dhunubana. Suna mu'minai suna yin tawassuli da imanin su, suna cewa ya Ubangiji mun ji mai kira yana kira zuwa ga ayi imani da Allah, cewa ku yi imani da Ubangijinku, fa amanna mun yi imani, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ka gafarta mana zanubanmu, ka kankare mana laifukanmu, ka karbi rayukanmu tare da mutanen kirki. Kasance wasu sun roki Allah da wannan imanin nasu, kuma Ubangiji ya karba addu'ar su, wannan baya nuna cewa ba za su samu ladan wannan imanin da suka yi ba. Haka dan kai tawassuli da aikin ka na alkhairi, wannan baya sa a hanamta maka ladan wannan aikin.
To sai wannan take cewa mallam, ita ce wani saurayi biyo ta tun daga hanya yake mata magana har gida. To daga bisani ta saurare shi, yace mata yana son ta ne. To sai ta ce masa ita karatu za ta yi, to gudar bakin sa sai yake mata barazana cewar ita da aure, sai dai ta ga ana yi. To mallam ta ce yau kusan shekara 5 kenan da faruwar wannan al'amari, daga wannan lokacin take fuskantar matsaloli. Ta ce ga sharta kammala karatu kuma bata yi auren ba. To shin take so mallam yayi mata bayanin addu'a da za ta yi, kuma wace shawara za a bata, domin tana tunanin ko asiri akai mata?
To yawanci mata sukan yi tunanin duk wani abu da suka shiga ciki, musamman abin da ya shafi aure, zinnan sai su kawo magana asiri. Zan su kace ai musu sihiri, wani ne ya sihirce su. Ana yana iya taka sawun barawo, kamar mutun ne ya ce sai na kashe ka, kuma sai mutun yana fita sai hadari ko wani abu ya same shi, sai ya rika cewa ai an jiwa da yana cewa masa ya kashe shi, wataƙila shi yayi sanadiyar mutuwar sa, kuma ba lalle ne zama hakan ba. To sauraka wannan cewa na ga wanda zai aure ki, ba lalle zama shi ne, ko da zai iya yiwa a hankali, wataƙila ya je ya yi wasu kulubutu, ya je wasu sihiri, wasu abubuwa, zai iya yiwa, amma ko ba lalle bane. Sauraka a daina kawo komai dandanan aje a kawo maganar sihiri, dandanan da an ji wani abu, musamman in akwai wani abu da ya dan faru a baya, sai a ɗauko sai a ce ai kuwa daman abu kaza ya taba, in wata ce daman ta taba gaya mata, daman mijin da ya sake ta daman ya ce to na ga wanda zai aure ki, sai ya faɗi haka saboda shi yana so ya ce kina da wasu halaye da in ba ni ba ba mu iya zama da ki, saboda ka na ga wanda zai iya ma auren ki, ta yi wata kila wannan yake nufi. To kuma sai ya zanto an samu ya haɗu da kaddara, wani abu da Allah riga ya rubuta mutum, haka zai kasance, kuma sai ya dauka waccan magana ita ce ta sa abin ya faru gare shi. Jinkirin aure ba wai shi yake nuna cewa ko akwai sihiri ko akwai wata matsala tare da mutum tsakanin shi da Allah ba. Allah yakan iya jinkirta abu saboda lokacinsa, kai a naka tunanin yayi, amma a gurin Allah subhanahu wataala yana ga lokacinsa kai bai yi ba a gurinka. Yana da wata hikima, ayyukan Allah duka akwai hikima, ba lalle bawa ya san hikimar da Allah subhanahu wataala cikin dukan ayyukansa ba, amma kuma yayin da cewa dukkan ayyukan Allah akwai hikima, Allah shi ya san me yasa ya jinkirta samun auren ki har zuwa wannan lokacin, shi ya barwa kansa sani. Saka ki ci gaba da addu'a, ki ci gaba da roƙon sa, ki dauke tunanin ki daga maganar sihiri, cewa ko wani ne ya sihirce ki, ki roki Allah subhanahu wataala ta yi yawaita sallolin nafilfilu da qiyamul layli da sadaka. Sadaka tana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake biyan bukata a dalilinta. Sadaka game da magabata suke cewa tana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah yake biyawa mutum bukata a dalilinta. kina da halin sadaka ki yi sadaka gurgurdan ki rika sadaka gurgurdan hali sannan ki ci gaba da tawassuli da kyawawan ayyukanki kina roƙon Allah duk abin da yake alkhairi ne ubangiji ya tabbatar miki da shi a rayuwarki in lokacin ya sai ki ga Allah ya baki miji na ƙwarai na gari da zai mantar da ke dukkan wata ma damuwa da kika taba shiga a baya
to sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne yake kiwon mage ya yake zuwa yana bugo mata kadangaro tana ci a kullum shine yake tambayar menene matsayin hakan da yake
ba kiwo ka rika bi kana buga kadangaro kana cewa kana kawo magenka in zaka yi zuwa ka so mata kan kifi ko ka so mata kifin ma ko ka so mata nama ka bata in baka iya ka sake ta ita ta je ta buge ta ci da kanta ita Allah subhanahu wataala ya sanya abincinta cikin hashashil ard amma ba daidai bane kai ka rika zuwa kana kashe kadangaro kawai haka kawai kana kawo mata ta ci ka sake ta ita ta je ta yi farautar da kanta ta ci
to shi kuma ne yace mutum ne malam musulmi ya kiwata kare har ya girma sai wani ya gani yace yana son karan sai mai karan yace zai ba shi amma kuma sai ya kashe amma fa ya kashe wa karan kudi wajen kula da lafiyarsa kusan kimanin 3000 to sai dai ya ba shi wannan 3000 sannan ya ba shi karan shi ne ke tambaya idan ya ci wannan kudin mai wani hukunci ne a kansa
wasu daga cikin malamai sun halatta a karbi kudin abinda aka kashe wa kare wajen yi masa training misali musamman karnukan da ake wa training irin wannan police dogs da ake da yan sanda suke amfani da su akan dau lokaci wajen ba su training na yadda za su gano abubuwa na laifi za su gano bama-bamai ko za su gano kunshin kwaya haramtattun kwayoyi da sauransu to wannan training din za a ba su zai buƙaci kudade na su wanda za su ba su training din da lokacin da za a dauka da inda za a yi musu training da sauransu to su malami suna cewa muƙabilin waɗannan abubuwan da aka kashe na yi musu training ana iya karɓar wannan amma ba wai dan wannan kare ne za a sayar da shi ba haramun ne sayar da kare baya halatta a sayar da kare amma in ya zanto akwai wani abu da aka kashe masa baya zamanto wasa kare an masa wani abu na ilmantarwa na karantarwa na wanda ya buƙaci kuɗi abu laifi dan an karɓi wannan kuɗaɗen da aka kashe akan sa amma ba wai akan shi karam ba
to sai wani yake cewa malam menene hukuncin wanda ya aje kare shi kuma a gidansa saboda gadi amma kuma karen yana yawan kuka da daddare har ma yana damun makotansa
to duk abin da zai cutar da makoci gaskiya ba dacewa duk abin da zai zama yana cutar da makoci cutar da makoci abu ne wanda yake me munin gaske kwarai da gaske cewa la yadkhulul janna man la ya'manu jaruhu wa aiqahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaika jibril ya tamu wasiya da makoci har da zaci cewa ma zai ce yana da gado a cikin dukiyata saboda ba a san cutar da makoci in ya zanto zai iya samar da hanyar da zai gadin gidansa ko ta sa dauko masu gadi ya biya su yana da halin da zai biya su to bai kamata ya aje abinda zai cutar da su ba in ya zanto ba shi da wata hanya kuma yana cikin barazanar da dole ya kawo wannan karanto ya abinda zai yardar da su makotan nashi ta hanyar ya same su ya gaya musu matsalolinsa da dalilin da yasa ya kawo karan kuma ya yi wasu abubuwa da kyautata musu yana da hali yadda za su zama su ma wancan abin da suka na cutuwa to kuma wannan karamcin zai lullube wannan damuwar tasu amma a ka'ida in ya zanto ba larura bane aje karan kuma zai karan yana cutar da su to hakura shine fi masa alkhairi
to shi kuma ne yace malam shin ya halatta mutum ya yi taimama da gini ma'ana ya dafa gini a matsayin bugun kasa idan yana tunanin kasar da ke wurin ba ta da tsaki
mafi ingancin abu inda gini ne wanda yake ba an shafe shi da fenti ba misali tsurar kasar ce in an shafe fenti ya rufe shi to wannan ba za ka yi taimama a jikinsa ba saboda fenti kai kai akan fenti ne ba akan kasa ba amma in kasar tana nan tubali ne ba mai fenti ba ko kasa ce ba mai fenti ba wanda duk tana cikin as-sa'id at-tayyib tun zai iya ko dutse ne ba a sa masa fenti ba to duk mutum zai iya taimawa a kansa
to sai wannan yace wa malam ya inganta cewa akwai bid'a mai kyau kuma da gaske ne mutum zai iya kirkirar sunna mai kyau a addini
wance magana tambayar ta baya inda kura akai ko da yana da fiti in akwai kura ba laifi dan yayi tema in akwai kura rubushin kasa akai babu komai amma ya zanto talaitare kuma da fenti to ba zai ba amma ba fenti wannan zai iya yi me yayi tambayar gaba
tambaye ke cewa shin ya inganta akwai bid'a mai kyau kuma da gaske ne mutum zai iya kirkirar sunna mai kyau a addini
magana sunna mai kyau wannan sunna mai kyau ta zo a cikin hadisin muslim hadisin abdullahi jarir ibn abdullahi al-bajali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabban sa yaga wasu mutane sun zo kai cikin su duk ayyagi da ka gansu kaga dai mabukata wanda suke cikin wahala su da bukatar taimako annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi bayani ya nemi mutane su taimaka sannan mutane aka kawo taimako sai wani ya je kawo taimako a cikin din abin din sa dan buhun sa ya kawo da mutane suka ga haka kenan kowa yayi ta zuwa yana ta kawo ana ta kawo shine annabi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an ila yawm al-qiyamah wanda duk ya sunnanta sunna mai kyau a musulunci to yana da ladan sa yana da ladan wanda ya aiki da wannan sunnar har zuwa tashi al-qiyama ba tare da ya rage komai daga ladan su ba haka nan wa man sanna sunnatan sayyi'a kana alaihi wizruhu wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamati la yanqusu dhalika min awzarihim shay'a wanda ya sunnanta mummunar sunna shi kuma yana da zunubin sa kuma yana da zunubin waɗanda suka yi aiki da wannan sunnar mummuna har zuwa tashi al-qiyama ba tare da ya tauye wani abu daga zunubin su to wannan hadisi kaga yana nuna cewa dukkan wani abun aikin alkhairi da kai ka fara kawo shi cikin mutane to kana da ladan ka kai naka da kai aikin alkhairin kuma wanda ya koyi da kai kana da ladan sa bayan shi ya samu ladan sa cikakke sannan kai ma za a baka wani kaso wani kamashu kai ma na lada na cewa kai ka fara aikin alkhairi din to amma anan in muka duba zamu ga aiki ne da mai musulunci ya shar'anta shi kamar sadaka wannan hadisi ya zo a siyakin sadaka sadaka da wani abu ne da Allah subhanahu wataala yayi umarni wa antasaddaqu khairul lakum ku yi sadaka ya fita fi muku alkhairi saboda haka sadaka wani abu ne da musulunci ya zo da shi shari'a ta zo da ita ta kwadaitar akan ta to sai zanto an nemi sadaka an nemi taimako an yi tsit sai wani ya tashi ya fara yi ganin yayi sai mutane kuma kowa ya shiga to kaga anan wani abu ne da yana alkhairi akai koyi da shi to shine ake ce mata sunnatan hasana sunna hasana to sunna sayyi'a wani abu ne mara kyau daman can abun Allah ya haramta shi sai dai mutane ba a tunanin sa ba a yin sa sai ka je ka dauko shi ka kawo cikin mutane kamar yadda muka yi magana irin wanda su yi kasashen turawa su je su dauko su ta'adu da wasu al'adu da wasu abubuwa bara sake wata shiga mummuna wani yanayi wata rawa ta fitsara sai zo kawo ta cikin mutane shikenan sai ta kwaikwayen sa to wannan baya ga nashi zunubin da zai dauka to kuma duk wani wanda zai dauki wannan abu yayi koyi da shi to yana da wannan zunubi yana da wannan zunubin wannan koyin da aka yi da shi to kaga wannan ita ce sunna sayyi'a sunna sayyi'a ta zama sayyi'a saboda ma musulunci ya haramta abu ya haramta abun amma mutane ba yi suke yi ba damun ba ma sa tunanin sa kamar yadda muke ta magana da jan hankali cewa idan an yi wani laifi mummuna wanda bai al'umma ba yin sa suke ba a daina yayata shi a daina fadar wani yayi kaza yayi kaza ana fada sifar abun saboda wani daga nan shi ma ka bashi wata formula ka bashi wani sabon salo wani yayi sai ce bari ya gwada shi ma to kaga ka yada mummunan aiki haka duk waɗanda suka kwaikwaya daga wannan bayanin naka to kana da zunubi da zai biyo baya to amma bid'a hasana kamar da suke ce bid'a kyakkyawa ita annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yace kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna dukkan bid'a in aka ce bid'a abin da ake nufi bid'a shine kirkiro wani abu da sunan addini wanda asali ba cikin addinin shine hadisin Aisha yake cikin Bukhari da Muslim man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rat wanda duk zai kirkiro wani abu sabu a addini wanda babu baya ciki inda man abin yana ciki sai mutane suka manta da shi sai ka dawo musu da shi to wannan kaga ba a ce masa ba laysa minhu, amma wanda baya ciki sai ka dauko ka shigo da shi, to wannan shi ake ce bid'a. To wannan duk bid'a bata ce, haka annabi ya ce kullu bid'atin dalala. To kaga idan wani yazo ce kullu laysa kullu, wanda can yace akwai bid'a hasana kamar cewa yake laysa kullu bid'atin dalala, annabi ya ce kullu bid'atin dalala, shi kuma yace laysa kullu bid'atin dalala, shine ma'anar akwai bid'a hasana. In ka ce akwai bid'a hasana kamar ka ce ba duka bid'a ce bata ba, shi kuma annabi ya ce duka bid'a ce bata, ka ce ba duka bid'a ce bata ba, kaga kamar kuna musayan magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam, yana faɗa kai kana korewa, ka kore kulliyar da shi ya faɗa, domin in ka ce akwai wadda ba bata ba to ka kore. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da harshe na addini, ba yana magana da harshe na rayuwar duniya ba. Annabi yana cewa antum a'lamu bi amri dunyakum, kun fi ni sanin al'amarin duniyarku, abinda ya shafi rayuwar duniya, ya za a more duniya abin nan, annabi yake cewa kun fi ni sanin wannan. Amma sha'anin addini ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam sani, domin shi ne ya zo da addinin. In a harkar duniya ce ka zo da wata bid'a, wani sabon abin da zai ciyar da ɗan adam gaba, ya sauƙaƙa wa ɗan adam rayuwa, wannan abinda kawai ake kallo shi ne kai ya ci karo da wani abu da Allah ya haramta. In ya zo da wani abu da wani abu da Allah ya haramta, ya ce gashi a matsayin ci gaba, to ba za ka karɓa ba. Amma in ba haka ba, ka zo da fitila, ka zo da fanka, ka zo da agogo, ka zo da mota, ka zo da jirgin sama, ka zo wannan wani abu ne da babu wani abu da ya ci karo da shi a cikin dokar Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ya shiga ƙarƙashin wasakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min, Allah ya hore muku abin da ke sama da ƙasa duka ku amfana da shi, shine ma'anar taskhir. Aka ce sakhara, an hore muku yi amfani da shi. To wannan amfani, duk wani abin da yake mai amfani ne Allah ya halatta wa dan adam ya yi amfani da shi, horewa ce tashi. Amma harkar addini Allah subhanahu wataala ya ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, shi addini babu wanda zai ce maka kaza addini sai abinda Allah ya izini ya ce kaza addini ne. To kaga shi in annabi ya ce kullu bid'atin, yana nufin bid'a diniya, kaga ba za a dauko bid'a duniyawiya ba, wani abu da ya shafi rayuwar duniya ce to ayyuka abu kaza, ai mai kyau ne ayyuka kaza ba. To shi annabi da mun ba da wanne yake magana ba, shi wannan yayi magana antu alam bi umuri bi amri dunyakum, annabi ya faɗi wannan magana lokacin da ya wuce wasu mutane suna yi wa dabinan su kilili, shine a dau korar namijin dabino a rika kakkabata a jikin ta macen dabino dan ta yi yaya. Sai annabi ya ce ko ai ba dole sai da haka ba ma sai zai yi yaya, sai suka bari. Sai kuma ya zanto a shekarar dabinan bai yaya yadda suka saba gani ba, sai suka ce ya rasulullahi ka gaya mana wata magana, mun yi kuma gashi dabino. Ya ce to ai al'amarin duniya ne wannan, ku fi ni sani. To kaga ya bambance maka tsakanin al'amarin duniya wanda kana iya zuwa da wani abin da yake maslaharci kayi shi ba tare da addini ya ce me yasa zaka yi ba, ai babu shi a da a zamanin annabi, ai babu shi. In ka hau mota a ce a zamanin annabi ba mota, ka hau jirgi a ce a zamanin annabi ba jirgi, dan me ka hau wannan ba ibada bace hawa jirgi, ba ibada bace hawa mota, ba ibada bace sa agogo. Zaka da wanda yake musulmi, da wanda yake krista, da wanda yake bai yahudi, da wanda ma baya kowane addini, duk zasu saka. Kowa wani wanda yake cewa wani yayi addinin, yayi addinin wani, kowa zai ji cewa wannan abu ne da ya shafi rayuwa ta duniya. Na'am.
To sai shi kuma wanda yake cewa mala yana son a yi masa bayani game da sanar dallanci da yan kasuwar gwar suke yi, yace idan mutum ya kawo kaya wani ya karbi kayan ya siyar, sai an siyar da kayan mutum kamar 1,000, amma sai a cire la'ada 200 ba tare da neman amincewar shi mai kayan ba. Shi ne ke tambaye menene hukuncin wannan kuɗin?
Dallanci, shari'a ta yarda da dillanci, ka kawo kaya ka ba mu mai sayarwa ya sayar maka, ka sallame shi a bisa yadda kuka yi jinga, ko ka ba shi tallar abin ka ce amma ga farashin abin ni a guna, kai kuma ka tallata, in ka ga wanda zai kara maka akan wannan farashin ka sayar masa na yarje maka ni amma ga farashinsa. Duk ya halatta wannan, duk ana shirin shi samsara. Annabi musulunci bai haramta wannan ba. Baya halatta ka dauka kayan mutum bai sani ba, ko yana sayarwa ka dauka mutum kawai ka je ka sayar ba da izininsa ba, ka ce ka ciri ba ka cire abin da ka kawo masa, wannan baya halatta. In kai haka dole ka dauko dukiyar duka ka laya masa da ita, sai in shi ya yarda ya bar maka. Akwai kuma abin da yake al'ada ko kuma urfi, abin da ake cewa urfi, wato al'adar mutane, ko al'adar wani guri ta riga ta gabata. Kamar misali kasuwar gwari din, duk wanda ya shigo kasuwar gwarin ya san tele-tele haka ake. Ta yadda zaka kawo shi anan akwai masu sayar maka, akwai kuma abin da fasance su suke dauka. Kafin ka zo kasuwar ma ka san haka ake yi. A bisa ga al'adar kasuwa haka take. To shi wannan shine malami suke cewa al-ma'rufu 'urfan kal-mashrut shartan. Abinda aka san shi a urfi, a al'adance, a guri ko a cikin wasu mutane ga yadda suke yin shi, to kamar an shartanta ne, ba sai an dawo kowane lokaci kowa ya zo sai an ga masa sharadin ba. Saboda sanan cewa haka abin yake, ka zo a yi maka, ka kawo na kamar ka yarda da sharadin da daman haka abin yake gudana. Saboda in ya zanto kasuwar tun kafa wata haka aka riga aka gina ta, cewa duk wanda zai kawo kaya a nan, to akwai masu sayar masa da kayan, ga kuma abin da za a ɗauka a cikin abin da aka sayar, to sai da sai ka kayan shi wurin. To ba buƙatar sai an zauna da shi an yarjejeniya. Tunda ya shigo washi kasuwar kamar ya yarda da wannan yarjejeniya ne. Saboda haka wannan babu komai a ciki.
To malalai sakal alkari, masu sauraronmu da kallonmu, duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako. Sai dai kuma za ku yayi kuma na da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shehi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu, babban malami a tsangar na zanen shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano, wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.